بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة هدوغ وطن جمعة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو دايدة دليهدو دقو مشاترا وان دايدة أشيرين دهدوغ وطن سبتمبر 1998. إذن بعمان تابو منا كراتو دا جتكين وانا لتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم فأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. فإن مكي أكركشن بابن دكي بياني أكان التأمين وجهر الإمام به، بياني أكان ين آمين أتكين صلى دكومتي والي منزي بيان أينهم آمين إن أتكين صلى لمن كرانتو أينهم وانن بابي سي حديث بيو كأي سونة أينهم سكرجي منا سيما لن يتي. وفي حديث آخر أتكين واني حديث دبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيتي فقولوا آمين كُتِ آمين أتِكِن صلى يجيبكم الله الله زي أنفامك ودنغني دفتر آمين دين لمن معنر إتا آمين دين إتا تي اللهم استجيب الله كأمسى تدزاركم فإحكا سي الله مدعوك كنسر كيسي تكامك القورن دي أتِكِن القرآن دي وقال ربكم دعوني أستجيب لكم الله يتي كرو كيني نيكم زان أنفامك تيون كوكا فتي آمين سي منزا الله يبايا تي أبن يتي تو الله زي أنفامك. Wannan hadisi gashi al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana. Wa kana yaqulu manzan Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'amini khalf al-imami, babu abin da ya ja yahudawa suke muku hasada sai hasada da suke muku akan sallama da kuke wa junanku da kuma fadar amin a bayan liman a ainihin cikin sallah. Ma'ana saboda idan liman ya karanto ghairul maghdubi alaihim waladdallin zai ce amin, mu ma baki ɗaya zamu ce amin. Liman ya roki Allah a cikin ƙarshen Fatiha cewa Allah kada ka sanya mu daga cikin mutane waɗanda suke masu ainihin taurin kai, waɗanda suka ɓata akan ilimi, waɗanda ka ɓatar da su akan basira, kar kuma ka sanya mu cikin waɗanda suke ainihin ɓatattu ne, ma'ana waɗanda ka ɓatar da su akan rashin basira, ma'ana waɗancan hallakakku waɗanda suke kai fushi akan su. Ga tsabagen ilimi da karatu da bayani amma babu tsoron Allah, yahudawa kenan da su da waɗanda suka bi hanyar su. Waɗannan kuma babu ainihin karatu din sai matukar ibada da zuhudu amma a bisa jahilci, dan haka sai bid'a ta shigo musu ta fatattaka su kamar kiristoci da waɗanda ainihin suka kama tafarkin su. To shine sai ka roki Allah madaukakin sarki cewa Allah ya amshi wannan addu'a ta liman. To duk inda ba yahude ya ji sai yayi hasada akan haka. To amma ba yahudan wani iri, ma'ana sai ba yahudan da yake jin ainihin wato larabci a zahiri, domin waɗannan a zahiri annabi yana magana akan Yahuda Madina ne waɗanda mafi yawancinsu Larabawa ne, suna jin larabci ko da ba Larabawa bane. Kuma in an yi wannan addu'a sun san ana roƙon Allah ne kai ya mai da mu irinsu, to sai abin ya musu zafi, mu kuma mu buɗe baki da ƙarfi mu ce amin. Kamar yadda ainihin hadisi asari ya zo daga Abdullahi ɗan Zubair, aka ce idan ya yi amin da shi da jama'ar masallaci, sahabbai ne, har masallacin ma sai ya yi rawa, sai an je ya yi amsa kowa. Ina fatan mun gane wannan. To suna hasada ainihin akan wannan. Sannan kuma sai sallama, duk inda kuka haɗu da 'yan uwanku musulmi za ku yi musu sallama, za su amsa muku. Amma Yahuda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan kuka haɗu da ba yahude akan hanya, to ku kure shi a mafi kuncin hanya. Ma'ana ku kure shi a mafi kuncin hanya, ba ka je ka same shi ka bangaje shi a inda ya kauce maka ba, a'a ana nufin kar ka kauce mishi, kar ka saurara mishi. In ka taho tinkis, to haka za ka ainihin zarce, sai dai shi ya kauce ba ka wuri. In ba haka ba kuma, to sai dai ainihin ku yi bangaji kafada da gefen kafada. Sai abin da ainihin hadisin yake nufi kenan. To wannan hadisi yana ainihin nuna mana cewa lallai fadar amin din nan na daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta a cikin sallah. Wannan shar'antawa ya shafi maza da mata, yara da manya, tsofaffi da kowane iri, har mata za su faɗi wannan amin a bayyane, za su faɗe ta. Kamar yadda muka shayin bayani a kullum in matsala ta kama dangane da sallah, dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. To wannan umarni muwajjahun ila rijali wan nisa'i, za a fuskantar da shi zuwa ga maza da mata. Wannan ita ce sahihiyar magana daga cikin zantutukan malamai na ilimin usulul fiqh, cewa koda umarni ya zo ne da lafazi na maza sallu, to ya shafi har da ainihin mata, sun an samu wani dalili da ya keɓance su. Saɓanin wasu ɓangare daga cikin malaman ilimin usulu na ainihin mazhabin Ahnaf, su kan suka ce a irin waɗannan umarni ba za a fuskantar da shi har zuwa ainihin ga mata ba, to wannan magana kuskure ce. Don haka cewa ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi, kamar yadda ya shafi maza, to ya kuma ainihin shafi mata. Don haka yadda namiji yake yin sallah, haka ainihin mace za ta yi sallah. Wannan matse kafa da ake cewa mata su matse kafa, bid'a ne, ba shi da asali a cikin ainihin shari'ar musulunci. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ƙarshen wannan littafi nashi zai kawo mana babi sukutin da guda da zai mana magana akan cewa duk abubuwan nan da aka ce annabi ya ne a sallah, to da maza da mata duk ɗaya ne a ciki, babu wani abu da ya zo wanda za a ce ka baban da mata. Hadisin da aka ruwaito cewa wai mace in ta zo za ta ainihin har haɗe jikinta, ba za ta bubuɗe jikinta kamar yadda ainihin maza suke ba, ya ce wannan hadisi ainihin ba'ifi ne, ma'ana hadisi ne wanda yake mursali. Sannan kuma duk da kasancewa illa ta ainihin irsali, sa'annan aka samu kuma a cikin isnadin shi akwai mutumi wanda yake mai rauni, kaga illa guda biyu kenan. Za mu zo mu samu wannan babi insha Allahu a ƙarshen wannan littafi na sifatus sala. To wannan matsalar kenan. To amin yanzu ya rage saura matsalar yin karatu a bayyane. To yadda namiji yake karanta sallah ainihin ta isha raka'a biyun farko a bayyane, to haka ainihin mace ma ba ta, haka magariba raka'o'i biyun farko, haka ainihin sallar asuba, haka ainihin duk sallolin da ka san ana karatu a bayyane, to haka mata ba su. Wanda di yace ainihin mace za ta, sabanin haka yayi bid'a. Sai dai kadai abin da malam mai risala ya kara bayani ya ce wal mar'atu duna rajuli, mace tana kasa da namiji ne fil jahari, a wajen ainihin bayyana karatu, ma'ana za ta bayyana, amma bayyana wacce ba za ta kai matuƙa kamar yadda da namiji zai bayyana ba. Amma in ta waye gari ita ce limami ya fa, lallai ta bayyana yadda kowa daga cikin mabiyanta za su ainihin ji karatunta, domin ya zo a cikin littafin al muhalla ta al imamu abi muhammad ibnu hazm al zahiri, sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda tana limanci, Ummu Salamata tana limanci, kuma suna ainihin bayyana karatu. In sun zo limanci din suna tsayawa a tsakiyar sahun ainihin farko, ma'ana tsakiyar sahun farko limamiya mace za ta tsaya, in ya so sai ta dan fito kadan, ba kamar yadda namiji liman zai zarce ba. To wannan ya tabbata aka ce suna karatu a bayyane, matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne. Don haka abinda kowa zai koya matar shi da yashi kenan, da duk wanda take a ƙarƙashin shi, wannan umarni da zaka koya matanka da waɗanda haƙƙinsu yake kanka ya shigo cikin inda Allah yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da sallah kuma ka jure akan yin sallah din kai kanka da kuma umarnin nasu. Ba wai ku yi sallah ba, wace iri suka yi, yaya suka yi ta, abu na farko kenan. Sa'annan akwai wata gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin mai suna Sa'adatu al-kunyata Ummu Waraka, manzon Allah ya ziyarce ta sallallahu alaihi wa sallama wata rana bayan ta shirya mishi abinci an ci zai tafi, sai ta ce ya manzon Allah, gidana babban gida ne, ka saka ni in zama limamiya mana. Yace daga yake ce limamiyar su, tace to wa zai kira mini sallah in lokaci yayi? Sai aka dubi wani dattijo a gidan in ainihin, sai aka nada shi shine ainihin ladan, ma'ana mai kira mata sallah. Da zaran lokacin sallah ya mai riwaya yace sai wannan dattijo ya tashi ya kira sallah, ainihin ayi sahu, in aka yi sahu mata suna bayan ta, shi kuma wannan dattijo sai je can ya tsaya sahun baya, kuma yana binta sallah, kuma sallar shi tayi, kuma manzo Allah ma ya nada limamiyar. Eh to ashe mace ba za ta yi limanci ba, ba ta dauro bane, in ta dauro za ta iya yi, har ku maza za ta iya muku, ba ta dauro bane. Shi yasa an za ka yi magana ka rinka yin saiti tukuna kafin ka yi magana, kar ka sharo ta sai kana da dalili. mun fahimci wannan da kyau ko to magana ta farko kenan magana ta biyu al-Imam al-Baihaqi ya rawaito da isnadi hasan a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra cewa sayyidatuna Aisha har kiran sallah mata ne da iqama ina ma'ana kiran sallah gidanta babban gida ne shiya shiya yadda gidan matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta kira sallah ta yi iqama ta wuce ta limanci wannan kiran sallah da za ta yi ana kiran sallah a zuci ne a bayyana take yi mata da ke gidanta da yara masu mata aiki duk baki ɗaya su ne suke taruwa sai su zama ainihin mamu gare ta ina fatan mun gane wannan to abin da yake cushe mutane saboda an dora su akan cewa wai muryar mace al'aura ce a wannan maganar ita kanta kuskure ce ba ta da asali a cikin addinin musulunci magana ce wadda take mufassala tana bukata tana da bayanai dalla dalla ma'ana muryar mace tana iya zama al'aura idan mace ta karkata muryarta tana gwalangwaso tana rangwada ta a wajen magana to ta yi ainihin al'aura ta aikata haramun anan ne Allah ya ce wala takhba'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad kar ku lankwasa magana ku sai munafiki ya rinka jin ko zai samu mashiga ta wurin ku amma dangane da ainihin ɗaya bangaren shine muryar mace ba za ta zama al'aura ba in mace ta zage ta yi magana kai tsaye anan ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qulna qawlan ma'rufa ku yi zance zance irin na yau da kullum yadda aka sani dan haka Sheikh Usman Danfodio sai da littafi Irshadul Ikhwan ila hukumi khurujin niswan hukuncin fitan mata kasuwa fita asibiti fita makaranta fita aikin gwamnati fita gona fita kaza duk baki ɗaya Shehu Usmanu Danfodio sai da ya wannan littafi kaje ka same shi ka karanta in ba haka ba matsaloli zai su taso sai ku rinka bankaura babu wanda ya ce kai tsaye haramun ne mace ta je aikin gwamnati ko haram ne mace ta je ainihin kasuwa ko haram ne mace ta je makarantar boko a'a abu ne wanda yake buƙatar bayani wannan karatu da za ta je ta yi al'ummar musulunci na da bukata a kan shi wannan aiki da za ta je ta yi al'ummar musulunci na da bukata a kan shi ita kanta tana da bukatuwa a kai sai ce ke musulma ce mace ce mai mutunci in kin je ki san kina da mutunci kina da yanci kasancewar baki da aure bai bude miki hanyar ki sakarci da surutai da hayaniya da kowane ɗa namiji ba ki nuna ke na tsatsiya ce aikin da ya kai ki kawai ki dukufa a kan shi babu wanda kuma bayan ta kiyaye wannan doka zai ce mata haramun ne ta fita jama'a mun fahimci wannan yasa in ka san fatoyi shekara 30 shekara 40 shekara 50 Allah ya saka da alheri ka sake dawowa kanana ta suka ga haka suke kokowa in ba haka ba sai kai ta bankaura Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin mas'ala kenan dan haka mata idan ya kasance sun zo masallaci suna bin maza sallah ko ainihin ane musulmanci a cikin gidansu to illiman ya ghairil maghdubi alaihim waraddallin za a ce amin da maza da su baki ɗaya da yara a faɗa da ƙarfi kuma ainihin a ɗaga sauti a kuma ja wannan ainihin harafi kamar yadda muka yi bayani insha Allah ta'ala a karatun da ya gabata har al-Imam an-Nawawi yana da littafi tahzibul asma'i wal lughat ya tsaya ya fayyace wannan matsala dangane da yadda ake faɗan amin ɗaya bayan ɗaya haka kuma ya ɗan tattauna bayanai kaɗan a cikin littafin shi al-azkaru Allah ya shiryar da mu to matsala ta gaba ita ce cewa yi wa yahudawa sallama manzo Allah ya ce karka fara musu sallama la tabda'ul yahuda bisalam ya ce karka fara wa yahudawa sallama ma'ana a ƙarƙashin wannan duk wani kafiri ya shiga domin ba yahude shi ne uwar uban kowane kafiri a duniyar nan mun fahimci wannan da kyau ko to ashe tun da haka ne kuwa to duk wani kafiri ma ba za a fara mishi da sallama ba dan haka annabi Musa alaihi salatu wassalam da yazo zai wa annabi da zai zo zai fir'auna sallama sai ce salamun ala man ittaba'al huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a ma'ana in kai fir'auna shiryayye ne ka bi shari'a aminci ya tabbata gare ka in kuma batacce ne to shikenan dama ba da kai ake ba to haka lokacin da ainihin al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin ainihin kitabu bad'il wahyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wasiqu wadanda yake rubutawa sarakuna na kafirai yahuda da kristoci akwai wasiqa da ya rubutawa Hiraqal wato sarkin shugaban Romawa sarkin kasar Rom a farkon wasiqa sai sa salamun ala man ittaba'a al-huda salamun ala man ittaba'a al-huda wato ashe yahudawa ko arnan za a fara musu da sallama haka ainihin za a fara musu kenan mun fahimci wannan da kyau ko to amma dangane da amsawa ba yahude ko krista ko mushriki ko zindiki ko dan bid'a ko mai son zuciya sallama fa malaman musulunci sai suka kashe biyu da yawa daga malaman musulunci na ganin cewa bai halatta amsawa duk wanda ba musulmi ba sallama saboda me saboda suka ce a ga hadisin ka abu ma yana ƙara sheda akan haka Ka'abu yana musulmi laifi ma yayi aka tsaurace mai aka ce to a daina ainihin amsa mishi sallama aka daina magana da shi to balle wanda kuma yake kafiri to da yawanci sai suka karkato akan wannan magana kuma suka ƙara bayani da cewa ai assalamu ismun min asma'illahi ta'ala assalamu din nan da zaka ce ai suna ne daga cikin sunayen Allah madaukaki dan ne zaka danganta shi ka jingina shi ga wani kafiri wanda ba musulmi ba sai suka ce bai halatta ba aka samu wasu daga cikin malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai su kuma suka ce ya halatta saboda ainihin hani ya zo dangane da fare musu sallama amma babu wani hani wanda ya zo dangane da ainihin amsa musu sallama suka karfafa haka da zahirin umarnin da Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaishe ku da wata gaisuwa to kuma yarda irin ta koku wadda ta fita wannan ta zo cikin suratul nisa'i abdullahi dan abbas wanda yake turjumanul qur'an babban malamin mafassarin alqur'ani yace wannan aya ta hade ba yahude da krista da ba maguje da kowane iri yace domin allah yayi magana yace in an gaishe ku da gaisuwa ma'ana sallama in an yi muku sallama to ku amsa irin wannan sallama ko kuma ku ainihin yi wadda ta fita in yace assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam ko ka kara da wadda ta fita wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun fahimci wannan da kyau ko to in ya kasance haka to wannan magana lallai babu shakka akan cewa ita ce abadda take daidai cewa za a iya amsa wa kafiri ko munafiki ko ainihin dan bid'a ko wani makamancin haka ainihin sallama ya rage yanzu amsa dangane da hadisin Ka'abu wannan duk malamai suka ce annabi ya yi mishi haka ne don horo ai magana ma din gurungum aka ce an daina yi da shi da waɗannan sauran dangin shi guda biyu da suka yi laifi don haka wannan hadisi ba zai samu ainihin mashiga ta wannan matsala ba to ashe tun da haka ne wannan magana tana ainihin nuna maka duk sa'an da wani kafiri ya maka sallama matukar yayi sallama lafiyayyen sallama zaka amsa mishi sallamar da aka hana ka ka amsa mishi shine in ya karkata baki kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito annabi yana zaune shi da Aisha sai wani bayahudi ya zo yahudawa sai suka zo suka ce assalamu alayka ya muhammad mutuwa ta tabbata gare ka ya muhammad Allah ya kashe ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa alaikum kuma haka to kafin ai wata Aisha ta yi fushi ta ce wa alaikumus salam wa ghadabullahi wa azabu kuma fushin Allah da mutuwa duk Allah ya kashe ku ya tabbata gare ku manzon Allah ya ce a mahlan ya Aisha ki saurara ba ni son zafin kai kaza kaza ya tace baka ji abin da suka ce ba yace naji sun ce Allah ya kashe ni nima nace su ma haka duk da sai mutu gaba ɗaya ba to wannan ainihin matsala kenan to sai annabi yace yahudawa suka tashi muku sallama suna cewa ne assalamu alayka to in suka ce assalamu alayka sai ka ce wa alayka mun fahimci wannan da kyau ko to amma in yayi sallama lafiyayya assalamu alayka wa assalamu alaikum to zaka amsa mishi wannan magana ita ce sahihiya kuma wannan magana ita ce abinda muka tabbata akai a yanzu saboda ganin dalile waɗanda suka ainihin tabbata akan haka waɗanda su ne suke daidai kuma a ka'idar shari'a ita ce duk sanda ka bada fatawa sabanin wani abu ka zo ka samu abin da yafi shi sai ka tafi akan haka don a ƙarshe a da can zaka ji maiwa ko a kasar na karatu muna bada fatawa cewa ba za a amsa wa kafiri sallama ba mai yahude ko krista ko mushriki ko dan shi'a ko zindiki ko wani iri eh to wannan fatawa abin da ainihin Allah ya sanar shemu lokacin kenan kuma ainihin mun ga cewa ga fassara wadda ta zo daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama don haka daukar wannan fassara shi yafi daidai fiye da daukan watanta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kamar aya alqur'ani ce wadda ta zo take ainihin cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kar ku sadu da matayenku alhali kuna jima'i kuna ainihin itikafi a cikin masallatai sai ce al masajid sai al imam al bukhari yace wal itikafu fil masajidi kulliha sai itikafi duk kowane irin masallaci za a yi a ciki saboda me saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fi almasajid almasajid sai ce wannan alif da lam listighraqi jinsi jami'il masajidi ala wajhi al-ardi duk inda masallaci yake ya shigo ciki to muna nan mun dauki wannan fassara ta Imam al-Bukhari sai muka samu ainihin fassara daga as-sayyidatu Aisha Allah ya kara mata yarda tace bi halatta ai itikafi a ko ina ba sai a masallacin juma'a sai muka ce to wannan fassara ta sayyidatu na Aisha tafi kusantar wanda ya saukar wanda aka saukar da alqur'ani din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai muka dauki wannan fatawa ta Aisha sai muka bayar da ita ana nan kuma sai muka samu hadisi sahihi sarihi ingantacce karara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wala atikafa illa fil masajidis salasa babu itikafi sai a masallatai uku masallacin Ka'aba masallacin Annabi dake Madina sallallahu alaihi wa sallama da masallacin Baitul Maqdis to wannan magana sai aka samu daga cikin sahabbai Huzaifatul Yamani wanda ya rawaito hadisin ya karfafe ta daga cikin manyan tabi'ai akwai ainihin Sa'id ibn Husayb akhir al-mutaqaddimin da akwai Afa'u ibn Abi Rabah to dan haka sai muka ce to shikenan yanzu mun ajata Bukhari mun ajata Aisha mun koma ta me abin ya dauki abinai ya zama su Aisha sai dai ban kwana kuma mun fahimci wannan da kyau ko eh to haka ka'idar ainihin ilimi take wato kullun zaka tsaya ne akan abin da Allah ya maka budi akai baka da laifi akan haka wanda yaga ko kai kuskure daga baya ba zai maka bambami ba sai dai yace wannan magana kuskure ce amma ga abin da yake daidai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shi yasa akan wannan matsala ta sallama ma muka tafi akan wannan al'amari insha Allah ta'ala in kana son ganin cikakken bayani ka duba littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari lamba hadisi na 1107 da tafsirin imam ibn jarir at-tabari lamba hadisi na 1132 haka kuma ka duba